sashen Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin yau Alhamis, 7 ga watan Satumba shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To akalla mutane 16 aka kashe sannan wasu 28 kuma suka jakata a wani hari da zasu tafi a jiya Laraba a tsakiyar kasuwar birnin Kostyantinivka dake gabashin Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana birnin Kiev inda yake ziyarar kwanaki biyu. Wannan dai shine karan farko da shi da tawagarsa za su kwana a kasar. A jiya Laraba Amurka ta sanya takunkumi kan kwamandan rundunar sojan Sudan Abdulrahim Hamdan Dagalo bisa laifuffukan shi ta haƙoƙin bil'adama da dakaransa suka aikata a yayin rikicin kasar.
Kanin labaran kenan. Bayan tabbatar da zaben Bola Ahmed Tinubu da kotun sauraron kararrakin zabe ta yi jiya a Najeriya, gwamnatin ta yi wa manyan jam'iyyun hamayya da suka shigar da tayin su zo a dama da su.
Ana kira ga abokan takararmu shi mai martaba Atiku Abubakar Wazirin Adamawa da shi Mr. Peter Obi su zo mu haɗa kai, mu haɗa karfi da karfe ceto al'umma.
Sai dai tuni jam'iyyun suka ce za su kalubalanci hukuncin bisa hujjar cewa
ba a yi yadda ya kamata ba, a ce kotu ta ce wa INEC ta ba da material, INEC ba ta ba da ba, ya kotu za ta ce hukuma ta yi abu, ta ƙi yin abu.
Sannan kamar kowace ranar Alhamis, yau muna tafe da shirin domin iyali tare da Grace Alheri Audu, amma duk kafin nan sai a ga da zama a sauraron kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Akalla mutane 16 aka kashe sannan wasu 28 kuma suka jakata a wani hari da rashi ta kai a jiya Laraba a tsakiyar kasuwar birnin Kostyantinivka dake gabashin Ukraine, a cewar jami'an Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yayi Allah wadai da harin, inda yace harin ya taba wata kasuwa da shaguna da wani kantin saida magunguna a birnin mai masana'antu dake kusa da fagen daga a halin yanzu, mai tazarar kilomita 30 daga birnin Bakhmut, inda aka kwashe watanni ana gwabza kazaman fada. Wani bidiyo da aka sanya a shafin Telegram ya nuna fashewa mai ƙara da ta taba wani layi mai shaguna, inda aka ga mutane suna faduwa a ƙasa, wasu kuma suna gudun neman mafaka. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun bayyana harin a matsayin na makami mai linzami. Ministan harkokin cikin gida na Ukraine, Ihor Klimenko, ya sanya wasu hotuna da suka nuna ma'aikatan ceto na tono baraguzan gine-gine suna kwashe gawarwaki a cikin wata bakar jaka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana birnin Kiev a wata ziyarar bazata da ya kai ta kwanaki biyu, wadda ita ce ziyararsa ta hudu zuwa Ukraine tun bayan da Russia ta mamaye kasar a watan Fabrairun 2022. Wannan dai shine karan farko da shi da tawagarsa za su kwana a kasar. Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba da prime ministan kasar Denis Shmyhal da kuma shugaban kasar Volodymyr Zelensky don jan abubuwan da suke bukata a ci gaba da kai farmakin ramuwa akan Russia da kuma batun yanayin hunturu da ke tafi. Blinken ya kai masa albashir mai dadi yayin da ya sanar da karin tallafin dala biliyan 1 ga kasar daga Amurka. Jimlar kudin agajin a bangaren tsaro ta kama dala miliyan 175 da suka hada da karin makaman kariya ta sama da manyan bindigogi da makaman kariyar tankokin yaki da sauran kayan aiki. A jiya Laraba Amurka ta sanya takunkumi kan kwamandan rundunar sojan Sudan ta musamman Abdulrahim Hamdan Dagalo bisa laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama da dakaransa suka aikata a rikicin da aka kwashe watanni ana yi tsakanin bangarorin sojojin Sudan biyu. A cikin wata doguwar sanarwa da Baitul Malal Amurka ta fitar, ta ce ta sanya wa Abdulrahim takunkumi, wani babban kwamandan soja kuma dan uwan Muhammad Hamdan Dagalo wanda shine shugaban rundunar RSF, tana zargin sa da jagorantar wasu sojoji dake da alhakin aikata kisan kiyashi akan farar hula da kashe-kashen kabilanci da kuma cin zarafin lalata, kusan watanni 5 da suka wuce Sudan ta fada cikin yanayin rudani a lokacin da sabanan da aka dade ana samu tsakanin bangarorin sojan a karkashin jagorancin General Abdul Fattah Al-Burhan da kuma dakaran RSF ya tsananta har ya zama yaki a cewar sanarwar ta jiya Laraba an sanya takunkumin ne akan duk wasu kadarori da kamfanoni mallakar Abdul Rahim a Amerika wannan dai shine karan farko da aka sanyawa wani mutum takunkumi kuma Amerika ta bayyana shi ga jama'a tun bayan da rikicin kasar ya barke to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC
an jima kadan muryar za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu daga birnin tarayya Abuja ta Najeriya inda kotun sauraron kararrakin zabe ta tabbatar da zaben Bola Ahmed Tinubu da mataimakin sa Kashin Shatima a zaben da aka gudanar a watan Fabrairu na wannan shekara ta kuma yi fatali da kararraki da jam'iyyar Labour da dan takarar ta Fita Obi da PDP da dan takarar ta Atiku Abubakar sai jam'iyyar APM tare da tabbatar da nasarar shugaba Bola Tinubu da mataimakin sa Kashin Shatima a zaben da aka gaba wato da ya gabata Wakiliyar mu Halima Abdurra'uf ta halarci zaman kotun ga kuma rahoton da ta hada mana.
Me shari'a Simon Tsammani ne ya ayyana hukuncin da kotun ta yanke inda ya ce biyo bayan nazari mai zurfi da tawagarsa ta yi akan kararrakin zaben guda uku da aka kawo gabanta. Kotun ta gano cewa dukkan korafe-korafen sun gaza kawo isassun hujjoji kuma daga bisani ya yi watsi da su tare da tabbatar da ayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin zababben shugaban Najeriya da hukumar zabi mai zaman kanta ta kasa wato INEC ta yi a watan Fabrairu. Jam'iyyar PDP ta yi watsi da hukuncin da aka yi. Ita ma jam'iyyar Labour ce korar karatta na cike da ban damuwa musamman ma gani yadda tawagar lauyoyin mutum biyar na kotun ta gabatar da shari'ar kuma daga bisani ita ma ta yi watsi da hukuncin da take kallo a matsayin wanda ya saba wa hankali tun dai mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shattima ya nuna farin ciki da nasarar da suka samu a gaban kotun
abin da zan ce illa mu ka godiyar mu ga Allah bisa ga nasara da muka samu nasaran nan ba samu ce kadai ba ta al'ummar Najeriya ce a takeice abin da zan ce shine muna kira ga abokan takararmu shi mai martaba Atiku Abubakar Wazirin Adamawa da shi Mr. Fita Obi zo mu hada kai hada karfi da karfe a ceto al'umma lokacin siyasa ya wuce yanzu lokacin aiki a al'umma muka shigo President Bola Ahmed Tinubu yana da cikakken niyya muga cewa mun tallafa al'umma mu yanayin da suke ciki mutum ne mai tausayi mutum ne mai imani kuma ina jaddada muku cewa insha Allah yanzu da batun court case ya wuce za mu yi gurgurdun karfin mu ga cewa mun share hawayen al'umma mun san al'umma suna cikin sananin amma ba da gangan aka shigo ba wannan matsala ce wanda bai da zamu ne mu wallahi akwai kyakkyawan niyya mu ga cewa mun tallafa al'umman mu kuma nan ba da dadewa ba insha Allah za a share hawayen al'umman mu
a nata bangare yar gwagwarmaya kuma jigo a tafiyar jam'iyyar Labour da dan takarar shugaban kasar ta Aisha Yusufu ta ce
ai hukuncin nan da aka yi mun riga mun ji shi da kamar da ake movie a ce an yi trailer kasar nan ne fa Najeriya gaba ɗayan mu muna cikin wahala ba a yadda ya kamata ba a ce kotu ta ce wa INEC ta bada material INEC bata bada ba ya kotu za ta ce hukuma ta yi abu ta ki yin abu kuma maimakon kotu ta ji abin irin reni ne aka yi musu amma ba su ji wannan ba but at the end of the day akwai supreme court will keep going but the most important is that ba dan Najeriya da yake wani dan Najeriya gaba ɗayan mu ko kai mai kuɗi ne da wanda yake talakan Najeriya gaba ɗayan ƙasar nan namu ne ni kuma as far as I am concerned Aisha Yusuf Bola Ahmed Tinubu is not my president and he will never be my president
shugaban jam'iyyar APC ne mulki Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce
a to shiri na gaba shine za a ci gaba da mulki domin ci gaba da al'umma na Najeriya gabaki daya amma kamar da yake sani wata kila za su daukaka kara zuwa kotun koli to idan sun daukaka kara zuwa kotun koli kin san dai mu dama a shirye muke wajen kare demokradiya
kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasar da ta yanke hukuncin ne bayan kwashi sama da sau'i 11 a ranar Laraba inda ta yi watsi da koke-koken jam'iyyar Allied People's Movement APM jam'iyyar PDP da dan takarar ta Atiku Abubakar da kuma koken jam'iyyar Labour da dan takarar ta na shugaban kasa Peter Obi idan ana iya tunawa tun bayan da Najeriya ta koma tsarin mulkin farar hula a shekarar 1999 kuma ta gudanar da zabe karkashin tsarin mulkin demokradiya na farko tun bayan da sojoji suka karba mulkin kasar a shekarar 1993 ne kasar ke fama da zabuka masu cike da cece-kuce da kuma koke-koken da ke kaiwa gaban kotu kazal Malika tun shekara 1999 aka fara salon shigar da karrakin zabe kamar yadda aka gani tsakanin Olufalaye da Chief Olusegun Obasanjo bayan da Najeriya ta gudanar da zaben shugaban kasar ta na farko karkashin jamhuriya ta hudu a ranar 27 ga watan Fabrairu shekara 1999 wanda a lokacin Olusegun Obasanjo na jam'iyyar PDP ya samu nasara inda ya doke Olufalaye kamar yadda INEC ta bayyana a waccan lokacin Jim Abdullahi Umriya Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Halima da wannan rahoton masu aro ana tare ne da Sasha Hausa na Murya Amurka binnin Washington DC. Ga Maryam da cikin gaban labarin.
Wata tawagar ƴan kasuwa masu zaman kansu na Amurka sun bude wasu taruka a Afghanistan tare da jami'ai da takwaroran aikin su na kasar a jiya Laraba a ganawa karan farko da jami'an kasar tun bayan da ƴan Taliban suka kwace mulki daga hannun gwamnatin da Amurka ta mara ma baya shekaru biyu da suka wuce. Jeffrey Greco, shugaban cibiyar kasuwancin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Afghanistan da ake kira AACC a takaice, shine ke jagorantar tawagar da yake jawabi a wani taron wakilan ƴan kasuwa da aka nuna ta talabijin a Kabul, wanda Greco da mataimakin Prime Minister harkokin tattalin arziki na Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar suka shirya, ya ce gwamnatin Amurka ta goyi bayan ziyarar. Wani mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya tabbatar da cewa wata tawaga da cibiyar kasuwancin Amurka a Afghanistan da wasu ƴan kasuwa sun je Kabul. A gefe guda kuma, ƙasar Pakistan ta faɗi cewa wata babbar ƙungiyar ƴan ta'adda ta afkawa wasu sansanonin jami'an tsaronta da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Afghanistan, lamarin da ya haifar da ƙazaman faɗan da ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu da mahara 12. Harin da mayakan suka kai da sanyin safiyar jiya ya auna wasu sansanoni biyu na Pakistan a yankin iyakar Kalash mai tsaunuka da ke arewacin ƙasar. Wata sanarwa da rundunar sojan Pakistan ta fitar ta ce sojojinta sun daƙile harin, ta kuma bayyana cewa maharan na ɗauke da makaman zamani, hakan na nufin mayakan sun tsallako iyaka ne daga Afghanistan. Ƙungiyar Tehrike Taliban Pakistan ko TTP a takaice da aka haramta ta ɗauki alhakin kai harin. Ƙungiyar ta ce mayakan ta sun yi wa sojojin Pakistan mummunar ɓarna, sun kuma kwace makamansu yayin da suka mamaye sansanonin. Rundunar sojan Pakistan ta ce a baya dakaranta sun gano ayyukan ƴan ta'adda da kuma yadda suka tattara a wasu yankuna akan iyakar Afghanistan da ke daura da yankin Kalash, kuma sun sanar da hukumomin Taliban na Afghanistan game da batun akan kari.
Madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hankali ya karkata kan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zabe ta yanke da ya tabbatar da zaben shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu a daidai lokacin da yake cika kwanaki 100 bisa karagar mulki, ƴan Najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da kamun lodayen gwamnatin a cikin kwanaki 100 da ta yi bisa karagar mulki. A cikin hirarsu da wakilin ma a birnin Badun fadar gwamnatin jihar Oyo Hassan Umar Tambuwal, waɗansu ƴan asalin arewacin Najeriya mazauna jihar sun bayyana inda suke so ganin shugaban kasar ya mai da hankali, tare da kira ga gwamnatin da ta yi gyara a inda aka samu koma baya cikin kwanaki 100 na farkon kafa gwamnatin.
Suna na yi dan tsaron da naga an kara wurin zafar wajen tashin hankalin na an dan samu ci gaba nan dai na an ka samu ci gaba, amma bayan nan sai dai komawa baya dan yanzu dukkan Najeriya muna cikin wahala saboda shirye tallafin man da an kai ammasu ba dan ra shiga, saboda haka muna cikin matsala babu wani ci gaba.
To yanzu ina kake son shugaba Tinubu ya mai da hankali?
Ya mai da hankali wajen sassafta kudin mai ko kuma a dauki matakai wanda ya kamata a daina hitar da man namu na Najeriya, yanzu an mai da tallafi mu ke mu yi kaga za a samu sassafcin rayuwa tunda ko ya kara kuɗi sanadiyar karin mai.
To bayan wajen mai fa me kake son kuma yin ma Najeriya da ƴan Najeriya?
Mu ƴan Najeriya gaba ɗaya muna son abu uku, kaga dai number 1 dai bisa hanyar da muke neman abinci zan muna da hanyoyi masu kyau, number 2 ya zan wutar mu baya daukewa, na uku a gina lafiyar jikin mu saboda in babu inda muka zuwa mu samu magani mu sha
a cikin kwanaki 100 da shugaba Tinubu yayi ba a samu sauyi ba
ko guda babu sauyi ba dibi fannin lafiya ba haka hanyoyi babu ko guda wajen mutan babu, kaga muna cikin matsanancin rayuwa.
Yahuza gaskiya akwai matsaloli da yawa wanda tsaran ma yanzu da kaman muna tsaran ya samu to sai yanzu kuma abin da ya ji kawai sai a hankali tunda bai hana dauki mutane ba a gidajen su gari ya waye mutane sai ba ci a kasuwa ba a garo hanyoyi sun lalace a arewa ba sa biyo hanyoyin da gwamnati ba abin su
to wajen kayayyakin masarufi fa
nan ma gaskiya ba ya kara da shi a hankali sauka ba ana ganin mai 300 yanzu gashin mai ya koma 600 wani goma kaje 600 a shashi ma wani
da a ce kaga Tinubu da idanunka wace shawara zaka bashi
shawara da zan bashi gaskiya ya hakuri a duniyar al'amuran yanda mutane suka fuskanta yanzu matsalolin da ke ciki yanzu nan mutane yayi kudin bai da mun gaskiya sifiri ya sauki
sarkin wa amanu
ibada
wajen hanyoyi gaskiya bai ci nasara ba don ba a buda mun hanyoyi ba muna nan motoci na tawaduwa asibitoci ya ci nasara aikin gona mu can wajen mu asa arewa ta wajen gabas ga Sokoto gaskiya babu nasara don ana bala'i ana muna kashe kashe
to nan gefen Yarbawa da Ibo
ci nasara
ina addade Tinubu ya gyara
yanzu abinda addade ya aiki Sokoto dan fara kacina na addade ya muna aiki
a game da mi
a game da barayin ga eh samu mata kayan tsaro a samuna
nana dan ne tuwon zan dake akin yana lokacin gwamnati Ibadan wannan mulki na kwana 100 dai mun samu ci gaba ta wani bangaren kuma gaskiya ba samu ci gaba ba bangaren da muka samu ci gaba shi ne bangaren wutan nefa yafi da ana dan samun ta kwana 1 kwana 2 amma bangaren man fetur gaskiya tsakani ga Allah ba ci gaba muka samu mun samu ci ba 100 bisa 100 domin mun kayan masarufi gaba daya kowanne yayi tsada kaga mota ma da muke haɗa kan zuwa a yau ta yi tsada abincin da muke saya yanzu yayi tsada hatta duk wani abu da ka saya yanzu ba magana sauki kin zamuni gashi nan muna dan saya mi noman yanzu ya gagar saboda ba ta kin zamuni
an gaida Hassan Umar Tambuwal masu haruka da Ashafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoiwa ku jama tambaya nike da
masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin rawar da ministoci mata da aka rantsa a Najeriya za su iya takawa daga matsayin yan uwansu mata da kuma bude kofa ga waɗansu bakin da muka gayyata sun bayyana matakan da ɗaiɗaikun mata za su iya ɗauka na inganta rayuwarsu ga jagorar tattaunawar Zainab Babaji
to a Hajiya Rashida da yake kina aiki da mata musamman a na cikin karkara kuma wannan sabuwar gwamnati ta zo da batutuwa masu inganci da take so domin ta habaka wato bangaren mata amma wurin da kike akwai na san mata manoma akwai mata yan kasuwa akwai mata masu tallan nono idan kika tafi kasuwannin gefe-gefe wato ƙauyukan na zaki ga matan Fulani su ma gadan-gadan sun shiga kasuwanci wato domin su tallafa ma kansu da iyalansu menene su matan nan karan kansu ya kamata su yi maimakon a ce ma sun jira tallafin gwamnati ne me ya kamata su yi domin su taimaka ma iyalansu
alhamdulillah wa'annan mata abin da ya kamata akwai sana'o'i da dama da ake koyawa mata kamar yadda na faɗa dazu akwai irin su koyar da skill acquisitions wanda ba zan aka suka zo aka dan koya musu wa'annan abun sai in aka dan taimake su da dan jarurruka kadan kamar yadda idan mun koya wa'annan abubuwa haka to ranan graduation zaki ga wata tayi abin da ma sai kin yi mamaki zaki ga wata ne tayi sabulu tayi man shafawa ba su din tayi cream ta dan yi su spices na tea dan ya jujjuka haka sannan aka je gefan su catering zaki ga dan bones ne donut meat pie da su fish roll to wannan a mafi kankancin jari idan aka samu aka tallafi matan nan ba sai sun jira gwamnati su tazo ta yi musu ba
hajiya yaya za a tallafa musu yaya ne za a ba su kudaden wannan jari wani lokaci idan aka turo wayannan kudade daga sama sai kiga kudin ya makale a wani guri akwai wani tsarin da kike ganin kamar ya kamata a sa domin idan an ce wannan za a kai ma waɗannan mata ne ya kai kansu ba tare da an samu wani tsaiko ba
gaskiya da dama in aka ce ana ba su in na shiga wasu guraren sai kiga sai su ce mana su ko amsan su ba sa kasan nan ne ban sani ba mu sai a ce ana baiwa mata abubuwa amma mu bamu taba gani an bamu ba ko mu bamu ji ana bamu ba in kin ga rayuwar su ma abin tausayi to amma me wata ma in kika point din kika ce mata wanda ana so a dauki nauyin karatun ki zaki jace ba ta so amma ita dan jarinta da kasuwa da gona da dan kasuwancin ta to akwai abu da dan kafa shine irin wannan idan aka ce wa matan nan za a koya muku sana'o'i kaza to idan an zo an koya muku ke nawa ne abin da kika dan koya to za a zo sai a baki ke ma mu ga wani lokaci ko nan da wata uku ko wata biyu ki dawo da abin nan mu ga yaya kike kina ci gaba ko kuma ba kya yi a'a to za a dubo irin ku kansu na irin wa'innan abubuwan kenan ta wannan guri ne wannan sako duk zai bi duk kauyukan da ake bukata ta wannan koyar da sana'a ana gamawa sai a ce ranan graduation sai a babba su abin da da a ba su kuma za a dauka kowace abin da ta ga an yi ita wanda suka ba kamar wa'innan commissiononi za su gani kuma da su zo wannan guri sannan kuma da su ga an ba wa matan nan ko ba a ba su ba amma in ba daga ta nan ba duk wani abin da za a baiwa mata har ga Allah anti Zainab baya isa isa gare su
to idan cikin matsaloli na mata da muka tattauna anan kina ganin kamar ta ina ne su ma maza za su tallafa su fahimci cewa kila waɗansu matan suna tunkaho da wani takama na cewa su ma suna so su zama kamar maza amma yawancin matan nan ba su da wannan su je suna neman abinda za su tallafa ma rayuwar su ne da ƴaƴan su wani kira zaki ma mata masu maza domin su fahimci cewa mata fa abokan zama ne mata kuma mataimaka ne
kaman yadda gaskiya muke shiga gurare maza sun fahimce mu sosai a irin wa'innan abun wanda maza da dama sun saka mu matan su su ce min in je ne tunda wannan aiki da muke yi har ga Allah aiki ne na taimakon mata da kai da kayuka da kuma ƴaƴan mu to ta wannan gurin dan in mun je kaman aikin mu dan zaman lafiya ne akwai wayar da kan mata da muke yi muna wayar musu da kai da dama kuma muna wayarwa matasa su ma kai da dama matasa irin akwai bani ƴan shayi-shayi to yanzu gaskiya mun samu zan iya ce miki mun samu 75% saukin wannan abu da muke gani kuma maza sun nuna mana gaskiya yardan irin wannan abubuwa da muke to sai su ce mana to ai ya kamata kuma ku dan tallafa wa matan mu ku kai ku kanmu ga gwamnati su dan taimaka wa matan mu su samu abin yi a cikin gida har ga Allah an samu nasarorin wannan da dama ba ɗaya ba ba biyu ba
sana gode madan Hannatu barin ƙara sa kanki kina ganin kaman ta ina maza su ma za su tallafa ma mata domin a samu wato waraka a samu fahimtar juna fiye game da matsalolin mata ta yadda za a rage cin zarafi ta yadda maza za su dauki nawayan da yake rataya wuyan su mata su ma su dauki nasu ta yadda za a samu ƴaƴa masu tasowa wato mu samu kaman society kenan ko kuma mu samu iyali mu samu mutane waɗanda za su kawo ci gaba a ƙasar nan
kira na ga maza shine mu koma litafi mai sarki mu duba yadda Allah ya yi halittarsa tun daga farko ya halice namiji sai ya halice mace kuma ya ga cewa bai kamata namiji ya zauna shi kadai ba shi yasa ya halice mace domin ta taimaka masa to idan an baka mai taimako me ya kamata ka yi da mai taimakon ba ka daraja ta ba ka kuma biya bukatun ta ba mun san cewa abubuwa sun yi wahala dole ne mata su taimaka amma ya kamata maza su gane inda sun tsaya da mata cewa mace mataimakiya ce ba ita ce za ta dauki nauyin komai da komai a gida ba idan maza sun gane wannan za su ba mace matsayin ta gida sun san cewa za ta taimaka ne ko ba haka ba domin a ci gaba tare sannan tambaya da dazu kika yi wa ita yarwa cewa ta yaya ne mata za su samu wayannan taimako da muke kira ga gwamnati zai yi kyau mata su samu kansu a kungiyoyi idan sun samu kansu a kungiyoyi duk taimako da ta zo domin in kin tsaya ke kadai zai yi wahala taimako ya same ki amma in kin hada kai da isoran mata a kungiya ko mu ce a unions ko wasu kungiyoyi dai da mata suke tsawa in taimako ya zo zai zo ga kowanne a cikin wannan kungiya kowa zai samu amma idan ba mu hada kai ba zai yi wahala mu samu biyan bukata so ina kira ga maza su bi darajar Allah su bi darajar mata su biya musu bukata domin komai zai je dai Allah bai yi kuskure a cikin abin da yayi ba idan an bi matake da Allah ya sa mana ga naku maza ga naku mata komai zai tafi daidai
to ina irin matan nan masu tinkaho masu cika da batsewa su nuna cewa namiji fa ba komai bane ko da mazan ko ba su za su iya rayuwarsu
to wayannan mata ina san ba za a rasa su ba amma ina kira gare su su ma su duba yadda halita yake ai sifar mu ba daidai bane da maza an za mu buga kirji sai dai mu buga kai na burga amma in karfi ne ba mu kai su karfi ba amma na san cewa yes Allah ya ba mu ilimi ya ba mu hikima za mu iya yin komai amma kowa ya dauki matsayin sa mace ki nasuke mace ce ki mata mikiya ce ki abin da ya dace da matsayin ki ubangiji zai ji dadi da ke iyalinki ma za su ji dadi da ke society ma za ta ji dadi gashi ba manta da mu ba ana kan ba mata matsayi nan gaba za ba mu fiye da haka idan mun playing card namu da kyau
to abinda lokaci ya bamu damar ka muku kenan yau nan kuma za mu yi sallama da bakin namu Rashida Usman Yahaya shugabar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a karamar hukumar Basa a jihar Plateau da kuma Hannatu Dushu dake aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labarai ta jiha sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin kada ku manta ku tare shirin kallabi ranar Lahadi da karfe 9:30 na yamma shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori da dama da mata ba su san da su ba muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet viewer Hausa .com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke
to lalle dai kan masu sauraro yanzu kuma mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaice a kalla mutane 16 aka kashe sannan wasu 28 kuma suka jikkata a wani hari da rashi ta kai a jiya Laraba a tsakiyar kasuwar birnin Kostyantinivka dake gabashin Ukraine a cewar jami'an Ukraine Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yayi Allah wadai da harin inda yace harin ya taba wata kasuwa da shaguna da wani kantin sai da magunguna a birnin mai masana'antu dake kusa da fagen daga a halin yanzu mai tazara kilomita 30 daga birnin Bakhmut inda aka kwashe watanni ana gwabza kazaman fada Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana birnin Kyiv a yanzu haka a wata ziyarar bazata da ya kai ta kwanaki biyu wadda ita ce ziyarar sa ta hudu zuwa Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a watan Fabrairun shekarar 2022 wannan dai shine karan farko da shi da tawagarsa za su kwana a cikin kasar Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba da Prime Minister kasar Denis Shmyhal da kuma shugaban kasar Volodymyr Zelensky don jan abubuwan da suke bukata a ci gaba da kai farmakin ramuwa akan Russia da kuma batun yanayin hunturu da ke tafe A jiya Laraba Amurka ta sanya takunkumi kan kwamandan rundunar sojan Sudan ta musamman Abdulrahim Hamdan Dagalo bisa laifukan keta haƙoƙin bil'adama da dakaransa suka aikata a rikicin da aka kwashe watanni ana yi a ƙasar tsakanin bangarorin sojan Sudan a cikin wata doguwar sanarwa da Baitul Malal Amurka ta fitar ta ce ta sanya wa Abdulrahim takunkumi wani babban kwamandan soja kuma dan uwan Muhammad Hamdan Dagalo wanda shine shugaban rundunar RSF tana zargin sa da jagorantar wasu sojoji dake da alhakin aikata kisan kiyashi akan farar hula da kashe-kashen kabilanci da kuma cin zarafin lalata kusan watanni 5 da suka wuce Sudan ta fada cikin yanayin rudani a lokacin da sabanin da aka dade ana samu tsakanin bangaren sojojin a karkashin jagorancin General Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakaran RSF ya tsananta har ya koma yaki.
To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin.
sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hansi karfe 8 agogon Najeriya ne jar kamar da tsari wato karfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu kuwa madadin Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya sai producer namu Dada Bilawe sai kuma injiniyan namu na yanzu Mr. Jonah Hawwa Sharif ki muku fata alheri sai an jima ku.